الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya tabbata ga Allah ta'ala da ya saki kawo wannan rana ta Litinin 2 ga watan 8 shekara ta 1441 Hijriya wanda ya dace da 15 ga watan 3 shekara ta 2021 a wannan majalisi namu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a masallacin Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullah da yake sabon dandu muna darasi na 6 a cikin wannan sura ta Suratul Nur zamu tashi aya ta 17 da muka tsaya kenan ko ya izukumullahu an ta'udu li mithlihi na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين
الله مدوكين سركي ينا فداعات كمانا آية باية من بياني دنگني دا ربي أمرك كيو da wasu suke sifantuwa da ita na daukan yada zance ba tare da ana kyautatawa juna zato ba Allah ya ce walau la yasmaytumuhum ya ina ma da lokacin da kuka ji zance na kazafi ana yada shi ga ƴan uwanku ku ce ba haka bane ku kyautata zato kenan Allah ya zargi masu wannan Allah ya zargi masu wannan dabi'a ko masu wannan magana ta yada sharri da fitina a tsakanin mutane dauki zance kai ta bunka shi ba tare da ka san asalin zancen ba ko tushen zancen ba wannan laifi ne kuskure ne shi yasa Allah ya ce ya izukumullahu an ta'udu li mithlihi abadan Allah yana muku wa'azi kar ku sake komawa ku koma irin wannan hali ko irin wannan dabi'a har abada inji Qur'ani saboda zance ne wanda yake bai da kyau kawai daga jin magana an fada akan dan uwanka ka zo kai ta yadawa kuma daga baya abu yanzu ya bayyana ba haka yake ba musamman abin da aka yi akan Nana Aisha Allah ya mata rahama so Allah ya hana mu mu aikata irin wannan wato hali ko wannan dabi'a shi yasa ya ce yana mana wa'azi wato kada mu kuma komawa irin wannan wato kada mu kuma komawa irin wannan kada mu kuma komawa irin wannan dabi'a wacce take mummuna ba mai kyau ba kai shi wannan hannun ka saboda ke kuma yana mana wannan wa'azi in har mun kasance mu mu'mine ne masu imani na gaske shi yasa yace in kuntum mu'minina kenan duk a cikin wanda yake da dabi'a wato ta yaji magana yaje ta bunka ta gaba yana ta yadawa yana karawa to ya sani cewa ya aikata abin da yake mara kyau ne shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace mutane su tsarkake jinsu ba daga duk ba duk abin da mutum ya ji ne zai dauka ya je yada ba kuma mutum ya kiyaye annutuk furci kar mutum ya je ya dauki wato magana wacce take ba ta da tushe yada wanda kamar yadda ya faru a hadisul ifk aka jefa annabi da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wato damuwa wanda zamu zo mu karanta labarin yanzu insha Allah sai Allah ya ce wa bayyinallahu lakum na'am
ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم
الله مدوكين سركي أنا تيمكو بيان آيوي هكا قرآن يكي أنا تيمكو بيان آيوي واتو alamomi da suke nuna samuwar Allah tabaraka wa ta'ala a bayan kasa ba dan komai ba dan ku san abin da zai tsiratar da ku a nan duniya ko kuta alahira akwai ladabbai a cikin ayoyin Allah akwai hukunci hukunci a cikin ayoyin Allah kuma Allah shine masani dangane da wato halim halittarsa hakimun kuma mai hikima a cikin dukkan abin da yake umarni ko yake hanawa sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayani da yake fuskantarwa zuwa ga mu'minai kada su sifantu da sifantuwa da sifa irin ta yada maganganu yace innal ladhina yuhibbuna an tashia al-fahisha na'am
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون
للاود أن تسكيسن سيادة الفاحشة a cikin waɗanda suka yi imani ma'ana daga cikin ɗabi'un mutane akwai waɗanda su kullun so suke yi su ɗauki magana ta alfasha su yada ta a cikin masu imani kamar Allah tabaraka wa ta'ala yana yin bayani ne dangane da abinda maƙaryata suka yi dangane da haƙƙin nana Aisha Allah ya jikanta da rahama Allah kuma ya yarda da ita ita mai imani ce ko matar annabi ne sallallahu alaihi wasallam alfashar da aka danganta ta zuwa gare shi zuwa gare ta ya cutar da mu'minai gabaki daya kuma ya cutar da musulunci gaba daya to ku sani duk wanda yayi tarayya a cikin yada sharri ko yada magana a cikin masu imani to hakika yana da azaba da hukuba iya daidai gurgudan abin da ya dauka yada to kuma sai Allah ya yi masa hukuba yani yasahiquna al-uqubata bima asarruhu za su cancanci uquba da abin da suka boye hatta a cikin zukatansu wasu suka boye ya yadda da abin da aka fada bai fada ba to hatta wanda ya boye a zuciyarsa bai yada ba in dai ya yadda to shi ma ya cancanci sai an masa uquba kamar yadda wato wadanda suka ta jin dadi a lokacin ana yakan nana Aisha ana fada mata waɗannan maganganu marasa dadi wanda zamu karanta su yau ku ji abin da ya faru insha Allah innal ladina yuhibbuna an tantashira qalatu su'i baina sufufil mu'minina kenan lalle waɗanda suke so wato maganganu munana su rinka yaduwa a tsakanin sahun mu'minai da kuma sha'anin mu'minai ayi abin da zai cutar da su waɗannan to saboda niyoyinsu munana suna da azabun alimun fi dunya azaba mai radadi a duniya kai kamatil haddi alaihim za a yi musu haddi idan an kama su ana shari'ar musulunci sannan kuma suna da azaba mai radadi wanda ta fito duniyar ranar tashin alkiyama wallahu ya'lamu lalle Allah shine masani ma zahara wa ma khafiya min al umuri wal ahwali abin da ya bayyana da abin da ya boye na cikin halaye da dabi'un mutane wa antum ayyuhan nas ya ku mutane la ta'lamu la uksani ba illa ma kana zahiran min hasi abin da yake ya bayyana da haka ku yi mutane mu'amala a bisa zahirin su da inda kaga mutum kai masa mu'amala abin da ya bayyana gare ka gare shi akan sa kada ka ce ai zuciyarsa kaza ne ba a yin haka ku bar badi ne Allah shine masanin badi ne wannan aya tana nuna mana himmatuwa akan wato aikata mummunan abu wannan abun ki ne kuma in mutum ya himmata ya kulle a cikin zuciyarsa wani dalili yasa bai bayyana ba to sai Allah ya masa hukuma shi yasa kaga shi yuhibbuna an tashi albaisha suna so ba wai wanda suka yada albashan ba masu so mahabbatul fujur da shuyubil fawahish fi sufufil mu'minin suna son fajirci kuma alfashati ta yaduwa a sahun mu'mini wannan dambun azimun ne yu'addi ila al'azab al'alim fi dunya wa akhirah wanda yake kaiwa zuwa ga azaba mai radadi a duniyar lahira shi sa Allah yace daga karshe walaula
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم
الله يشي دابا دم فلل سبا أكم قود توسينسا يقوم مني دابا دم حكبا وأن الله رؤوف رحيم للي الله مي توسى سواني مي جنك هيني تو كاقا آير كما أقول جوابي لأكيد بكاتا shine suke cewa jawabul laula din nan mahdhuf jawabul laula kun ga cewa kai da ba dan falalar Allah ba da rahmar sa to kenan da me zai same ku da kaza kenan takdirin zancen walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu bikum maujudani da ba dan falalar Allah da tausayin Allah akan ku ba suna nan a same akan ku ba ai la alajakum bil uqubati to da ubangiji yayi muku uquba abin da yasa Allah bai muku uba ba to falalarsa rahamarsa tausayinsa jin kayinsa shi yasa bai yi maza-maza muku uba ya magance duk tsiyar da kuke aikatawa ba kashe sabon Allah da ake yi na yau da gobe da barna da ake yi na yau da gobe Allah bai yi mana azaba ba a tattare da mu a yanzu fadlullahi ne da rahmatuhu alaina falalar Allah da rahamarsa shi yasa zaka ai ta saba masa amma ya kyale ya shiru ya zuba ido tabaraka wa ta'ala yana jiran ranar hisabi ranar hisabi to yanzu a takaice bari mu ji abin da ya faru dangane da Nana Aisha akan wannan ayoyi duk da muka yi ta karanta tun satin tan da wuce wanda ake ce da shi hadisul ifki wannan littafin sahih bukhari a ciki imam bukhari ya kawo kissar gabaki dayanta ku ji abin tausayi abin da ya faru akan mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Nana Aisha ta ruwaito tana cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi niyyar zai tafi yaki jihadi to yana yin qur'a aqra'a baina azwaji ko baina na fi ghazwatin ghazaha duk wani yaki da zai tafi sai yayi wato bani sunan shi qur'a tsakanin matansa wanda rabon ta fito da ita za ta bi wannan yake nuna annabi mutum ne mai adalci mai kware mai tausayi kaji har yaki idan zai je da matarsa yake tafiya ya dauki dai ya tafi da ita ba kai ba wanda kake zabar amarya ko wace ta yi maka tafi da ita kaga i qur'a yake shi ne yana da daman ya zabo wace zai zaba so masu yin zalunci akan matansu a wajen tafiye-tafiye to su yi tsoron Allah su rinka yi musu qur'a in za a je makka in za a je wani wata duniya in za a je wani gari ko da a cikin ƙasa ne kuwa to ai qura'a tsakanin su ko kuma a yi da sulhu da yarjejeniya tsakanin su tace a wannan wato yaki ghazwatul muraisiya ake cewa sunan yakin kawai sai rabona ya fito ni ne za a je da tace na fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba da ma unzila hijab bayan an saukar da hijabi a lokacin an saukar da ayar hijabi tace abin da ya faru dauka na ake fa kuntu uhmalu fi hawdajin ana dauka na a cikin wata bukka wata darbuka da ake dorawa akan doki ko raƙumi su mata an za su hau doki ko za su hau raƙumi a wancan lokaci saboda sutura da ba a so ana ganin mata to sai a musu wannan dan dakin sai su shiga sai raƙumi ya rinka tafiya da su haka za ka shiga madan daki ne akan raƙumi tace anan ake dauka na kuma unzalu fihi in an zo sauke ni sai a kama wannan dakin shi ake kamawa itacen dakin raƙumi shi za a kama a sauke in kuma za a tafi sai a bari sai ta shiga ta zauna sai kuma ai kama kama itace da itace sai a dora ta kai ba a taba jikinta kuma ba a ganinta matan annabi kenan tace muka yi tafiya har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama abin da ya gama ya shirya zai dawo wada nauna min al-madina mun kusa mu iso madina sai annabi sallallahu alaihi wasallama mun zauna a wani wuri mun dan huta mun yi sallah sai annabi ya ce to maza-maza a kama hanya a tafi tace a lokacin da aka ce za a tafi, kamar sun yi tafiya ne, sun sauke zango a wani daji, an dan huta, an kama ruwa, an yi kaza, an yi sallah, an yi waye, an yi waye, sauransu. Ni sai na tashi, sai na tafi, sai da na wuce wurin da mayakan suke, sahabbai kenan, na tafi biyan bukata. Ashe ta fita daga cikin wannan haudar shi, ta ce na tafi nesa dan je in yi tsuguno, saboda su sun samu tarbiya ta boye kanta, to ba a san ba ta fita, kuma ita ɗaya ne a cikin abu. Ta ce sai da ni ji falamma qadaitu sha'ani aqbaltu ila rahli, na gama sha'ani na, sai na dawo kan abun hawa na, zan tafi. Da na dawo sai na shafa wuya na, falamastu sadri, na shafa wuya ta, fa idha iqdul li min jiz'i asfarin qad inqata, sai ga sarkata da nake sawa ta jisu asfar, irin nau'in sarka kenan. Tace sarka ka, ashe ta tsinke ta fadi, watakila ko inda nayi tsuguno ne ko inda nayi me. Tace sai na juya na tafi neman sarkata, farjatu faltamastu iqdi, naje ina neman sarkata. Kun ga ashe hatta matan Annabi suna sa sarka. To in ka samu kudi ka je ka siyo ka kawo, ƙwarai kuwa. Ai mata sai da sarka, ai sai da makale-makale, a makale nan, a makale nan, a diga nan, a diga nan, a rataye nan, a yi waye, sai ka gaba dama ne. Amma mace katsau gwatsam haka, ai bai yi ba. To shi yasa ku rinka musu cefanan sarƙoƙi da ƴan kunnaye da kayan mayuka da kayan ƙanshi da na shafe-shafe. Yawwa, matar Annabi ma ka duba, yaƙi fa za a tafi, awa za ta yi wa kwalliya a mai gidanta. Amma hatta a lokacin da za a je yaƙi, in za ta yi wa mijinta hidima, ta fi gamsuwa ta sa sarƙa mai gidanta ya ganta, ba kai taka ba tana nan kullum a turɓune, wato yadda ka san kayan wanki aka ajiye mata. Wani ya yi magana, ta ce yau me zan maka, kullum muna tare da kai. Ta tara masa yaya bai sai rabu da ita ba, ta zama kaya. Amma mace so ake ta zama mai ado, mai kwalliya, mai gyara jiki, mai kunshi, mai lalle, mai kanshi. Awa man yuna shau fil iliyati wa huwa fil khisami ghayru mubin, haka Qur'ani ya ce. Amma ba kabbara ba, ku kai musu gida su yi abin nan, dan an ce ba kwace ba nan sarƙoƙi da mayukan shafawa. Ta ce na koma neman sarƙata, na je na gama zagaye na, ban samu ba, na dawo. Ta ce ina dawowa sai na tarar da mutanen nan duk sun tafi, mai jan raƙumi na ya ɗauka ina ciki, kawai ya ja raƙumi ya tafi. Suka ɗauki haudaci ɗin suka ɗora a kan raƙumi, sun ɗauka ina ciki, tunda zamanin ba magana za a mata ba, kuma ba ganinta za a yi ba, bai zai yi ba. Tana ciki, ashe ba ta cikin, aka yi ta jan raƙumi MT. Ta ce farahaluhu ala ba'iri, wanda nake kasancewa ina hawa. Ta ce za ku yi mamaki, wa kana nisa'u idzaka khifaf, mata a wannan lokacin ba su da nauyi, saboda ba abinci, ba irin matan mu ne na yanzu ba, kaya guda rafka rafka a koshe, duk sun fi mazajen su koshi, galiban mata sun fi mazajen su koshi. Wallahi in ka ga mata ka sai ga tayi biyun ka tayi uku, saboda girkin da take diba ba ka diba, hankalinta a kwance, kai ne a gigice kullum buge-buge da make-make. Ta ce a wannan lokaci babu hali, mata ba su da nauyi, ba tsoka a jikinsu, shi yasa da suka ɗauki wannan sun ɗauka ina ciki, suka kama hanya, suka kama hanya suka tafi. Ba su taɓa tunanin ba na ciki ba, hatta rafa'uhu wa hamaluhu. Ta ce wa kuntu jariyatan hadisatas sinni, ni yarinya ce mai ƙarancin shekaru a wannan lokaci. Kawai suka tafi da raƙuminsu. Bayan sun ɗaga raƙumin, da na zo gudun sai na ga sarƙatawa, ashe raƙumin nawa ne ya danne sarƙar. Ta tafi neman sarƙa, Allah ya ƙaddara wannan abu zai faru, an ɗauke raƙumin, sai da ta dawo ta tarar da, subhanallah, ga sarƙatata. Ba'da masta marral jaishu, bayan runduna ta riga ta tafi. Na je wurin zamansu, babu kowa. Ta ce وليس منهم داع ولا مجيب با كوا با wanda zaka kira ba wanda zai amsa maka baiwa Allah na tashi ka tashi hankali tace sai nayi tunani dai kenan na Aisha akwai basira bata ce bari ta tafi hanya ba dan kar wani abu ya faru sai tace bari in koma inda aka ajiye raƙumi na dan tabbas za su neme ni in sun dawo sai su neme ni a inda nake to shine amfani in ka tafi ka bata a daji to ka tsaya inda aka baraka dan za a dawo neman ka in kuma ka dada ankarawa ka shiga wani guri to za su zo inda kake din ba same ka ba to daman mutum ya bata farkon inda yaje ba tan ake zuwa ba to kun ga basira sai tace sai na koma inda aka sauke mu na zauna a wurin tace na tabbatar sai sun neme ni fa yarji'una ilayya za su dawo wuri na tace babaina ana jalisatun ina nan ina zaune a wuri na galabatni aini fanimtu sai ido na irin jayini bacci ya kama ni kawai sai na kama bacci baiwar Allah a cikin daji malam ba kowa tace bacci ya kama ta in kaga mutum yana bacci hankalinsa a kwance ne saboda kawai ta san akwai kulawar Allah a tattare da ita kawai ta kama bacci fanimtu sai ga wani mutum da ake ce da shi Safwan ibn al-Mu'attil as-Sulami Safwan ibn al-Mu'attil as-Sulami haka sunan shi thumma zakawani ashe shi daman dabi'arsa in an yi tafiya yaki shi baya tafiya tare da runduna gaba daya shi a baya yake tsayawa kuna ganin basirin sahabbai ko in an yi tafiya duk inda aka tafiya kwamba to kada duka gaba daya ku tafi a bar wani ya tsaya a baya shi ya rinka tafiya saboda watakila mota za ta yi hadari watakila za a tafi a manta wani watakila kaza watakila kaza to shi kuma dabi'arsa kenan in an yi tafiya ko in an yi mantuwa to shi yake daukowa kawai mallan sai gashi ya taho yana zuwa asubahi tana yi masa a inda na kwana yana zuwa fara'a sawa da insanin na'imi sai yaga duhun mutum yana bacci a wannan wuri fara'a fa'arafani hina ra'ani yana gani na sai gane ni tace wa kana yarani qabla alhijabi daman yana gani na kafin a saukar da hijabi ya san ni kafin a yi saukar da ayar hijabi to ya san ni dan haka yana gani na sai ya gane ni ina farkawa sai na farka kawai sai naji yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tace fastayqastu bistirja'ihi fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sa ita ta tashi ni kawai kamar a mafarki a'a tace tana farkawa fa khammartu wajhi sai nayi maza nan lullube fuskata kaji ne kabi ko kaji ne kabi ko kaji rufe fuska ko to haka ake son matan musulmi su zama masu lullube fuskar su ba masu rambada jan baki da gazal suna yaki ido ka ga mace kamar za ta cije ka ba a san haka rufe jiki ake yi duk kuma abu mai tsada lullube shi ake yi amma ka ga mutum matar ahlus sunna yana yawo da matarsa ba niqabi gatse gatse sun gama da kai duk wanda ya gama taka ya kare maka a rufe ta a lullube ta yanzu a jikina akwai yan abubuwa yaushe zan bari ku gani ba zan bari ba saboda suna da muhimmanci ko alaran ma ba zan bari ya ga kudi na ba kene yana da daraja to an ce a lullube mace saboda tana da daraja tace ina farkawa sai na rufe fuskata kaga suna bin Allah ko annabi yana nan ko baya nan to wannan shine imani shine imani Allah ya sa matarka ta zama haka amin kwanan nan wata mata ta bugo mun waya ni na gaji da shi a dunsa wai dole wai shi an sa hijabi da niqabi yanzu malam wai akwai aya da hadisi da yace a sa niqabi da hijabi nace ke wa kike tambaya nace ayoyi kai da hadisai yanzu dole ne malam nace dole wai ita wallahi ta kura mata a ce wai kullun za ta fita sai ta sa hijabi wai bayan hijabin ma sai ta saka niqabi nace san ki yake yi kishin ki yake yi wanda bai damu da matarsa ba shine ya gagai za ta tafiya rabin kauri a waje komai a waje yaushe matarka tsaraicinka hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna kowurin aiki gaje ka gama taka tana ta zurubtu da zirga-zirga a cikin maza in kai gayur ne mai kishi ne sai ka ji zafi amma zamani yazo sun cire mana kishin matan mu, wallahi malam sun cire mana jin kishin matan mu, ba mu damu ba. Kwanan nan aka kawo mun wani case, wai muni mutum wai ya ce sai ya saki matarsa, wai saboda in abokanansa suka zo, wai 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 ba ta zuwa tana kwarkwasa da rakwarkwasa, ko rakwarkwasa ake cewa ko menene a gaban su, wallahi ita za ta zo ta sa musu abinci, tace in ma ban zo ba sai rinka wance je mana zo mana, wai ta zo ta dan gidda wai su ga abokanan su gani, tace wallahi malam abokanan su hattaba ne abokanan su sai su zo taba ne a gidan shi, saboda alade ne bai da kishi. Yaya kuna ganewa ko? To shikenan, sako ne gwanda mu ajiye shi anan mu kara gaba. Tace sai na lufe fuskata da mayafina, yace tace wallahi ma takallamna bi kalimatin, wallahi ko kalma dai ba mu magana ba, saboda ta samu tarbiya gidan annabta, ba kai bane irin matarka ta hadu da wani abu na alaiki kuna lafiya ya gaji a kwana biyu ya yara matar wani ba, in an tambaye ta ai wallahi tare muke samartaka da shi, samartaka ai dan unguwar mu ne makocin kishiyar mu ji a mata suna dagawa maza magana, ta tsaye da kai tana magana da agulanta da komai, saboda ba kishi. Tace wallahi ban ji komai ba a tattare da shi in banda inna lillahi ba. Wannan magana da ta faɗa na Aisha zai mana amfani nan gaba. Tace sai ya marmatso ya sunkuye da dabbarsa, ya take linzamin abunan dinta, yayi abunan wato ya sunkuye da ita ainihin wato raƙuma din. Tace da naga yayi haka sai na gane cewa yana nufin in zo in hau kan raƙumar sa ne. فقمت اليها فركبتها نتاشي نميكي نهو يتتشي يتاشي ينا جن دبسا هر سيد مكا اسو يتسولي سيد مكا اسول اندن رياجنا سنا چكن تنن زفرانا احنيا زفرانا يايوا غا ياشي غا اشروا دبو بي سنا چين اشروا متان سنا چين اشروا سنسوغنا سنزونا سنا هوتاوا وهم نزول Nana Aisha take cewa tab to anan ne fa halaka man halaka, wanda ya halaka ya halaka, kawai sai aka fara sharri da aka gana na Aisha da Safwan ibn Mu'attal Sulami, kawai sai munafikai ra'isul munafiqin Abdullah ibn Ubay ibn Salul sai ce ku duba ku gani waye wacce ce mata annabi ne, to ga mata annabi ta je ta kwana da wani har sun kwana sai yanzu suka wal iyad billah Abdullah ibn Ubay ibn Salul la'natullahi alayhi,
amin.
Urwa yake cewa daga nan aka dauki zancen nan ana ta yadawa, ai tunda dai aka gana na Aisha da wannan mutumin, to kenan hada baki aka yi, an yi kaza. Urwa yace wannan mutumin Abdullah ibn Ubay ibn Salul tace yace wallahi yana ji ana yada zancen nan, taimakawa ma yake aje a yada, kuma a zo a tambaye shi yace ai kware kuwa. Har ya sa mutanen kirki suka shiga cikin wannan magaran, mutane sun shiga damuwa, wasu shiru suka yi, bakin cikin abin ya ishe su ya za su gaskata wannan zancen, suka kame bakin su, to kaga amfanin shiru, wasu Allah ya taimake su ba su fiye yin magana in abu ya zo, shiru suke yi, to ya fi maka. Wasu kuma in sun ji sai su faɗa. Allah ya jarrabi Hassan bin Sabit da Misah ibn Usasa da Hamna binti Jahash da wasu mutane, Urma ya ce ban san su ba, wallahi sun shiga su ma sun yada wannan zancen. Wasu jama'a ne kamar yadda Allah ya ce usbatun minkum, yace amma wanda ya dauki nauyin yada wannan bakar magana akan mata annabi shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul. Nana Aisha ta kasance ba ta so ta ji an aibanta Hassanu a wajenta, duk da cewa labari ya zo mata Hassan bin Sabit yana cikin wanda suka dan kara magana nan gaba. Tace wallahi mutumin kirki ne, mutumin da yace fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi muhammadin minkum wiqa'u, ni ban yadda a zage shi ba dan an ce ya yada zance a kaina, bana so a aibanta shi. Tace ai ya gama mun komai tunda yace da babansa da mahaifiyarsa ya bada su fansa dan a kare mutuncin Muhammadu, to ni matar Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam, ni mutuncin sa ne, duk yanda akai bai sani bane ya da wannan zance. Ta kyautata mai zato, la ilaha illallah. Wannan shine imani. In ka yadda da mutun dan uwanka sai aka kawo maka labari aka ce ai yayi kaza yayi kaza, ka ce ba dai wani ba, ka ce sai na bincika, ina shakkar wani ya mun kaza. Haka ake so, iman at-taqwa. Wannan shine rayuwa mai dadi ya ku musulmi in mun dauka. Nana Aisha take cewa sai ga mun zo Madina, tace wallahi tunda muka dawo Madina ba inda lafiya, fashtaqaitu hina kadimtu shahran, wata guda nayi a kwance ba inda lafiya saboda bakin cikin da ciwon wannan labari da ake yadawa a kaina. Tace mutane suka yi ta fadawa cikin kaulu ashabil ifk din waɗannan maganganu, tace wallahi ban san komai ba, ina gida ina ta jinyar bakin ciki, ashe Madina ta cika da wannan labari. Jama'a ku lura fa, matar annabi ba a kyale ta ba sallallahu alaihi wasallama, akai ta yadawa, kuma ku duba wancan lokacin, to ina ga yanzu. Ai duk yanda mutum zai ya kare mutuncinsa da darajarsa, kar yayi abin da zai zubar da kimarsa ko wani ya je bata masa suna, to ya kokari ya kare. Tace ni ba abin da ya dame ni lokacin da ake ta yada wannan zancen, wato da ciwon da nake ji. Sai ta ce wallahi sai da na samu canji a mu'amalata da annabi. Tace la a'arifu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-lutf alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki, da in bani da lafiya annabi yana zuwa yayi tararrashi na, yayi taimakon hidima, yayi taimakon kaza, yayi taimakon kaza. Tace wallahi tunda aka fara yada zancen nan yana gani na wata guda ina kwance, yakan zo dai duba ni ya gaishe ni, amma irin abin da yake min da fuskarsa bata iya yi ba saboda yana cikin damuwa, bai fito yace tayi ba, amma abun ya damu annabi. Dan haka yanayin yasa ba zai iya kyautata mata irin yanda yake kyautata mata a da ba. Tace wannan shi ya fi bata min rai, na fi damuwa, ba ma surutan mutanen a waje ba. Tace kun san me yake faruwa, wa inna ma yadkhulu alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kadai annabi yana shiga gidana ne kawai sai ya zo ya yi mun sallama, in ya yi sallama ba zai zauna ba, sai ya daga labule sai ya ce kaifatikum, kuna lafiya, ba zai ce Aisha ba, sai ya ce kuna lafiya, haka zai ce kuna lafiya ko tana kwance ba, sai ta ce lafiya, kawai sai ya juya ya tafi yasa. Malam an girgiza, saboda zai ji yaya a matsayinsa na manzo, yaya a matsayinsa na annabi, a ce yau matarsa kaza. To amma shi yana aiki ne da nassi da umarnin Allah. Ta ce kurin sun mayan sarif, kawai sai juya, da ku zai zauna su yi hira, a yi wasa da dariya, a yi barkwanci da annabi, haka yake duk matansa. Amma wallahi lokacin da Nana Aisha ta shiga wannan, kaga ga jinya tana ciwo ku kwana kuka watan nan guda ba ran da bata kuka. Amma wallahi malam idan manzon Allah ya zo labule yake daga ciya assalamu alaikum, ce wa alaikum assalam, sai ce kaifatikum, yaya kuke, kuna nan kalau, sai ta ce alhamdulillah, sai tafi abun shi. Ta ce wallahi ban taɓa tsammanin abun ya yi tsanani haka ba, wala ash'uru bishar, ta ce ni ban san zance ya yi nisa ba, har sai da na fita wata rana, na fita wajen gari, daman a lokacin ba su da banɗaki a wajen gari suke zuwa su zagaya, su zagaya, ta fita za ta ɗan zagaya, a tare da ita akwai wata mata Ummu Mistah sunanta, Ummu Mistah. Ummu Mistah ɗin nan wato wata mata ce da take tare da Nana Aisha tana mata hidima, kuma ɗanta a gidan sayyidina Abu Bakar yake shine Mistah ibn Usasa kamar yaron sayyidina Abu Bakar ne kenan danta yana gidan sayyidina Abu Bakar ita kuma uwar tana gidan Annabi tana tare da Nana Aisha mata Annabi tana masa falala kenan suna da alaka da gidan sayyidina Abu Bakar tace mun je wani guri ana ce da shi Manasiya nan ne muke tsuguno Allahu Akbar akar makalla a gidan Annabi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi rayuwar da idan tsuguno ya kama mace matar aure da daddare sai ta fita sai ta tafi nesa ta je ce tsuguno ta gama ta dawo haka suka rayu ma la ilaha illallah astaghfirullah ya Allah Allah ku saba rabon mu na duniya na lahira muke ci ba gidan Annabi ba ban daki kai ku yanzu ban dakin ka wata kila yafi falon wani komai an hada maka komai dannawa zakai famfon ma yanzu an daina na murdawa tafin ne kai akwai famfon ma da senso ne ma kana mika hannun sa ruwa zai zubo kawai amma duk da haka baka sallah asuwai a cikin jami'i baka salatin annabi baka bin Allah kana kukan cewa kana cikin kunci kana cikin wahala har annabi ya bar duniya kaga ga inda suke ciki wallahi mala idan za duk mata da daddare suke fita zuguro maza kuma da rana an riga an yi time table kawai mata saboda ba a so a gansu sai su kama hanya su fita kowa matar kowa da yar kowa in dai zuguno ya kama su to sai su fita nesa su je su zuguno sai su binne sai su dawo mutumin da a duk duniya ba wanda Allah ya fi so irinsa amma kaga abin da ya zaban masa kana tsammanin dan Allah ya tara ma duniya kana tsammanin kafi kowa ne da yawa sahabbai suna fada suna cewa akwai wadanda rabon su na lahira ne ujjilat lahum hasanatu rabon su na lahira aka gaggauto musu aka ce su cinye shi a duniya kawai alhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha kun cinye tace mun kama hanya muna tafiya tace wa kunna la nakhruju illa laylan ila laylin daga dare zuwa dare muke fita wadalika qabla an nattakhid al-kunufa kafin mu yi bandakuna qariban min buyutina bandaki na kusa da gida to hatta da suka samu damar ma bandakin fa ba a cikin daki yake irin naka ba a'a a bayan gida ne shi yasa bawo shi yace bayan gida sai an gina dakunan a baya sai ayi saboda kazanta ne mu ko yanzu Bature yace a'a kai shi dab da fulanka e safe content kana kwance ga ka gaban dakin ka wai shine jin dadi ga kayan aljanu ga kayan kazanta da datti a ciki wari yana buga ka amma ba komai sai a ce ka sa air freshener ko air wacece da sauransu kuma duk inda ban daki yake gurin dabdala aljani ne ba fa cewa ne kar ayi ba haka ake yi zamani ne ya kawo yawwa ana ganin kaman jin dadi ne amma sai an kula da an fi tsafta ko ma me wanda ayi ban daki yana waje amma yanzu neman hutu ne da sauki aka hade shi da shi da daki ka zo ka tsuguna a dakin ka kana dan tsuguno gudawa ta kama ka ga matar ka kuma ta yi baki sai kai ka ji mutum yana motsa bandaki far yana motsa bokiti kai ka gane ko saboda kar a ji sautin to me ya kai ka kai bandaki a cikin dakin ka watakila yaran sa sun zo gaishe shi yana bandaki ko yaya sun zo gaida baba yana bandaki baba kuma gudawa ta kama gashi dab da hanci ka ji sai ga mutum yana wai kuna dariya abin da na muna ba haka bane ato wani yayi baki yana falansa gaban dakin sa kuma ya shiga ciki kuma ya baki gudawa ɗaya idan ya sake ta yanda ka san wato wani abu ake gogawa kaka bu yake fita ya zai ya hakura bai zai hakura ba kuma kowa sai ya ji to masu dan kara ne in sun ji kana dan abin sai a ce bari mu dan kewaya haka sai ya gama mu dawo daya daga cikin disadvantage din yin ban daki a cikin daki ke ban fa ce kar kai ba ka je kai ban ce kar kai ba amma sai ka shirya wa abinda zaka gamu da shi tace muka kama hanya mun je zamu yi tsuguno kafin mu yi ban daki a lokacin da sauransu. Tace ina cikin bari ka ji abin da tace. Tace wa umirna wa amruna amrul arabi al-awwal fil bariyati qabla qibal al-gha'id. Mu dabi'ar mu a lokacin dabi'a ne ta larabawa dangane da tsuguno, ba ma balarabe baya yin tsuguno inda ake ganin sa malam, kuma ba zai je ya tsuguna inda wani zai ji motsin sa ba. Tace wa kunna nata'adha bil kunufi an nattakhidaha inda buyutina. Tace muna cutuwa idan mun yi bandaki kusa da gidajenmu, cutuwa muke, dan haka mun fi so mu tafi nesa mu je mu koya mu je mu biya bukata. Tace ina tafiya da ni da Ummu Mustah ابنة أبي رحم ابن عبد المطلب ابن المطلب ابن عبد مناف خالة أبي بكر الصديق وابنها تنادى من سنة مصطى ابن أثاثة. تشي إنا تفوى منا تفيع زامو داوى جدا يا إنا مكاقما شأنمو سيتنتبي تكام أمي مصطى واتو أمي مصطى دنا سيتتاكا زننتا كو تتاكا ما يافنتا. Tana takawa da ta miƙe sai ta tuno abinda ake faɗa akan Nana Aisha, sai ta ce ta isa Mista dana ya shiga uku yayi asara kamar wannan zagi ne ko aibantawa ne. Sai Nana Aisha ta ce ke bi isa ma kulti tir da abinda kike faɗa. Atasubina rajulan shahida badra, ya zaki aibanta mutumin da ya je Badar? Mista ya je Badar. Ita Nana Aisha bata san Mista yana daga cikin wanda suke ta yada zancanta ba, ita kikkiawan zato ne. Sai tace ya hanta, ya ke wannan? Ita Ummu Mustah take ga Aisha, ya ke wannan? A'a, alam tasma'i ma qala, ke baki ji abinda Mista yake faɗa ba? Tace wa ma qala, me yake faɗa? Tace akan me? Uwarsa ce fa Ummu Mustah din ta fifita ta kare matar Annabi akan ta kare danta. Tace yanzu ke Aisha baki ji abinda Mista yake yadawa ba? Tace me ake faɗa? Tace ai maganan nan na sharrin da aka miki din nan hadisu ahlul ifki, ai Mista yana dana yana cikin masu yada zancan. Aisha tace fazdattu maradan ala maradi, ciwo ya karu akan ciwo na, ina rashin lafiya da niji wannan. Tace sai ta ji wani zazzabi ya sauka akanta kuma ya karu. Tace yayin da na dawo gida, ina dawowa sai ga Annabi ya shigo wajena. Da ya shigo wajena ya san na fita na dawo, abin da ya kare ce mun assalamu alaikum kaifatikum, assalamu alaikum kuna lafiya? Kuna lafiya. Bai ce ya Aisha kaifa haluki, la bai ba, yaya kuke kawai? Tace da naga abun yayi mun yawa, ba zan iya jurewa ba, ba inda yanda zan yi. Har magana ta yadu dan gidanmu Mista wanda yake a gidanmu yake cin abinci yana yada zance na. Sai tace na nemi izinin Annabi. Sai tace wa manzon Allah yazo zai tafi. Sai tace dan dakata, tace da shi a ta'azanu li an atiya abawayya, don Allah ko zaka min izini zan koma gida. Abu yayi tsanani malam, kai mun izini zan tafi gurin iyayena. Kaga kenan wannan ya nuna duk inda rintsi ya kai rintsi mace dole ta nemi iyayenta. Ke ki shiga hankalinki ke da kike faɗa da iyayenki akan mijinki. Ki shiga hankalinki, ana canja miji ba a canja uwa da uba. Wannan mijin wata ran zai juya miki baya ya sallamo ki kuma ki rasa inda zaki je. Alallama iyaye, ai hakuri da su. Amma yau matan yau tana iya cin mutuncin uwarta da ubanta ta yi musu fito na fito. Wai ita wai soyayya, wai soyayya, soyayya ko in ce toyayya. Wallahi malam ku, tana ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana so yi mata izini za ta je gida. Tace nayi wannan ne, uridu an astaiqina al-khabara, ina so in tabbatar da yaqinin wannan labarin min qibalihima, ta bangaren iyayena. Wai meye ra'ayin iyayena akan wannan zance da ake yadawa kaina? Malam tana tambayar, sai ce bismillah. Warai kuwa
bai ce me zaki a gida ba a ya zaki tafi gida ya aka yace bismillah ki je gida shi yasa na ga ya muku an cutar da annabi an cutar da annabi to jama'a wannan shine yaji mai register yaji an ana cewa mace ta yi yaji ko to yaji na sunna shine mace ta nemi izinin mai gidanta kamin ta fita ba wai ka je ka gama wahalar duniya ka debo ubance fa ne baka zo ka tar an gargame maka dakuna ayi magana a ce ai ta tafi gida me ya faru a ce sai ka zo aina yaji in mai gidanki ya bata miki zaki yaji akwai yaji a sunna sai ki zo kina kuka kina zubar da hawaye wannan kuka da hawaye yana gigita na namiji kice gida nake so in je ka bani dama zan tafi gidan mu zan je wajen babana zan je wajen mahaifiyata sai ce je ki to kin ga kin fita a bisa izini amma duk matar da ta fita daga gidan mijinta da sunan yaji bata tambayi izinin mijinta ba to sai Allah ya mata azaba akan wannan ko mun zafi sai kin nemi izini tace manzo Allah ya mun izini tace sai ga ni na dawo gida ina zuwa gida ka duba wannan tsakanin ƙa da uwa bata tinkali kowa ba sai uwarta tana zuwa ɗakin uwarta je bata gurin babanta ba wannan yake nuna ba yanda zaka yi dole ƴa mace tana da kyakkyawar alaka kuma alaka mai ƙarfi tsakaninta da uwarta ga ka kai ne da cefane kai ne da wahala kai ne da kaza amma sai kaga kullun suna bin iyayensu ne mata sai aje a yi ta yi ba komai tana zuwa bata je wajen Abubakar ba sai ta je gurin mamanta tace ya ummata tana mai kuka Ummu Ruman mahaifiyarta kenan mahaifiyar Nana Aisha ba wani dogon zance sai tace madha yatahaddathu an-nas wai me mutane suke cewa ne ya mama a gari sai ita uwar Nana Aisha Ummu Ruman tace ya bunayya yake yar yata hawwini alayki ki wa kanki da sauki ki bi sannu bari ku ji mallan hikima ta dattawan mata yanda ta yi kokari ta kwantar mata da hankali sai ta juyar da tunanin ta kai ta wani guri tace yau ai ba za a yi a taba samun mace mai matsayi da daraja a wajen mijinta kuma tana da kishiyoyi ba face kishiyoyi sai sun mata abun su na kishi duk wannan abin da yake faruwa al'amura ne na kishin mata me zaki tada hankalinki ta kuka ki ta damuwa ke imra'atun wadi'a inda rajulin ke mutace mai matsayi da daraja a wajen mutumin da mai daraja ne yana tsanki yana kaunarki ba wanda bai san darajar Aisha gidan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam tace ai wannan duk matsala ne na kishiyoyi ita ma kuma abinda ta yanka ta faɗa kenan a bisa zatanta dan bata san hakikanin abin da ya faru ba amma dai alal aqalli ta yi wa Nana Aisha wani abu na sauki in an ce mata Aisha ran kishiyoyi ne matsalolin kishiyoyi ne to ta dan ji da dan dama dama sai Nana Aisha ta ce subhanallah subhanallah awala awa tace awala qad tahaddatha an-nasu bihadha yanzu mama ashe mutane haka suke faɗa an faɗi wannan a nan garin Madina a ce ni Aisha nayi alfasha an faɗi haka take gaya mahaifiyarta qalat mahaifiyarta tace kware kuwa gari ya cika abin da ake tayi kenan tace fa bakai tutilkal laila hatta asbahtu nayi ta zumduma kuka a wannan dare gabaki daya a gidan babanta da gidan mamanta sai da ta wayi gari tace la yar qauli damun hawaye bai dige ko sau daya tun daga wannan dare har gari ya waye hawaye bai daina zuba daga fuskata ba tace wala attahidu binau ban yi tozali da bacci ba na wayi gari ina ta kuka tace ana cikin wannan yanayi ina gidanmu sai na ji labarin annabi ya kirawo Ali ibn Abi Talib da Usama ibn Zaid a lokacin wahayi kuma ya tsaya ba aya da take sauka Allah bai turo mala'ika ba saboda ibtila'i dan da Allah yana saukar da aya a lokacin za a warkar da matsalolin to wahayin ba a same shi ba hi nastalbatal wahyi a ya kira Ali ibn Abi Talib ya kira Usama ibn Zaid Ali ƙaninsa ne Usama ibn Zaid masoyinsa ne dan masoyinsa ne yana neman shawaran su yana kuma tambayan su fi firaki ahlihi akan ko ya rabu da Aisha mallan kaga abu yayi tsanani yau gashi annabi ya wayi gari yana neman shawara zai rabu da nana Aisha matar da aka ce a duniya wa aka fi so ya ce Aisha aka ce a cikin maza fa yace babanta amma saboda sharri na munafikai hatta gidan annabi sun shiga sun yi tasiri sai ga yau manzon Allah yana neman shawaran Aliyu yana neman shawaran Usama ibn Zaid yace ko na rabu da ita ne kawai ko na rabu da ita ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Aisha tace to fa amma Usama amma Usama shi kam fa ashara ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama billadhi ya'lamu min bara'ati alihi sai ya bawo annabi shawara akan abin da ya sani cewa matar ka fa babu abin da ta yi inji wa Usama yace wa manzon Allah Aisha kubutacciyar mata ne Aisha ba abin da ta yi kuma ni na san Aisha na tabbatar ba za ta yi wannan ba kake kyan zato yace tab wala a'lamu illa khaira ba abin da na sani in ba alheri ba ya rasulullah shi kadai na sani akan Aisha mallan ka ji imani ko to haka ake so in an taba bayin Allah nagari aka zo aka gaya maka ka fadi gaskiya karka ce ah kai al'amarin mutane yanzu ba a trustin mutane ai ba mamaki an ce yayi wadannan mutane wannan malaman da kuke gani ba sai dai addu'a ba dai kawai la ilaha illallah la ilaha illallah kuma ina gaya maka wallahi wata rana za a iya shirye wata kita murmura a shiryo ta akan wani number 1 dinka wani wanda baka da sama da shi kai a wajenka a zo a yanka wata magana a ce kaza ne kawai sai ka ce ka yadda sai ka gaskata sai ka gama gaskatawa kun rabu kuma yazo ya bayyana ƙarya ne ka ji kunya kuma labari yazo masa ya sa ka a layin makiya bayan da kana layin masoya Aisha ta ce wa amma Aliyu sai shi ya Rasulullah lam yudayyiq Allah alaik Aliyu yace ya Rasulullah Allah bai kuntata ma ba kakka ta kura kanka wan nisa'u siwaha kathir mata ba Aisha ba suna da yawa bai ce ka rabu da ita ba amma sai yayi dabara sai shi ya Rasulullah zaka ta kura wa kanka yaya zaka kuntata wa kanka Allah bai kuntata ma ba ga mata da yawa dan me sai Aisha kadai yace wasaril jariya tusdiquka ko tasdiquka tambayi wannan yarinyar yarinyar da take tare da nana Aisha Barira za ta gaya maka gaskiya nana Aisha ta ce sai annabi ya kira Barira Allahu akbar ka san me manzo Allah ya ce Barira yace ya Barira hal ra'aiti min shay'in yuribuki Barira kin taba ganin wani abu da kike shakka akan Aisha kawai wannan hujja annabi yake nema da ta faɗa tace eh ai tana kaza kwanaki ma ta yi kaza ta yi kaza zance ya gari annabi ya wayi gari yana neman hujja da zai rabu da Aisha to kun ga wannan shi yake nuna mana ashe manzo Allah bai san gaibu ba aqidat ahli sunna wal jamaa annabi bai san gaibu ba da ya san gaibu da zai wannan tambaye tambaye da ya san gaibu zai zo sha wannan wahalar wallahi ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun barira tace wallazi ba'athaka bil haqqi naran tsaye da wanda ya aiko ka da gaskiya ma ra'aitu alaiha amran qattu aghmisuhu tunda nake ban taba ganin wani abin da nake ki akan nana Aisha ban taba gani ba tace kawai ni abin da na sani annaha jariya hadithatu sinna Nana Aisha yarinya ce mai karancin shekaru, yarinyar da akan bata gari fa, gari a gida na abincin gida, a bata ta gyara, sauran mata Annabi su bata ta gyaggyara tunda ita ma matar Annabi ne. Wallahi za ta zo tana wasa da wannan garin, sai ta kama bacci, sai kama ta cikin garin, hannunta yana cikin garin. Dabba irin ta gida, ƴan awaki, ƴan tumaki da ake da su na gida, su zo su ture Nana Aisha su cinye garin da aka bata na tuwon gida. Tace ya manzon Allah, wannan yarinya karama yaushe har za a yi mata wannan tuhuma? To wannan maganar da Ali ibn Abi Talib ya faɗa akan Nana Aisha, ai malan ta ji zafi ƙwarai da gaske. Tace har ya ce wan nisa'u siwaha kathir. Wannan shi yasa zaka ta gani ko a hadisai zaka kamar akwai dan mai dan takun saka tsakanin Nana Aisha da Ali ibn Abi Talib. Kuma dama yana iya faruwa, is normal, ai irin kanin miji da matar mai gida ko is normal yana faruwa. Ali ibn Abi Talib bai fito karara fili yace tayi ba, amma shi gani yayi dan mai Annabi zai takura wa kansa ya matsu abin nan akan Aisha, ga mata da yawa. Ita kuma Aisha tana gani yanzu ni a matsayina da darajata, yanzu Ali ban da alfarma a wajensa da zai mun kaza ya mun kaza ya kare ni. To ga lokaci yayi, ga kissa bata dare. Insha Allah bi mashi'atillahi ta'ala sati mai zuwa in mun zo sai mu karasa ku duk abin da ya faru. Akwai abin tausayi yana nan gaba sosai. Wallahi abin kai hawaye, Allah ubangiji ya kare mu da sharrin munafikai mallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, duk abin da munafikai suka shirya akan mu Allah ka barar. Amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha Allah yau babu tambayoyi saboda mun dan ja lokaci. Zamu dakata nan, amma akwai sanarwa da zamu yi bayan sallah insha Allah kafin a tada sallah.